نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بينك إنم كبيس وتعدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أكاري والله سبحانه وتعالى قديا لكام ونرانا من البركة رانا الجمعة ودا يوم شاتك سبوتن بالقعدة وتانا بومكو كون شابع نمسلنش وتانا شابع دكشي سي وتان ذي الحج كو نتنا ايك الحج وانا وتا يومنا شاتك سبوتنش shekara ta 1446 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 16 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya ba dan komai ba sai ci gaba da tafsirin mu bayan hutu na azumi da muka je hutun Ramadan da ma Allah subhanahu wataala yana cewa fa idza faragata tansa idan ka kare wannan aiki na ibada to kuma ka kafu zuwa ga wani aiki na ibada to muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abinda muka gabatar na Ramadan da kuma abinda zamu gabatar kafin wata Ramadan amin wannan shine kuma wato a cikin wato kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri na alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan najan dambeli a duk ranar juma'a tsakanin magriba zuwa isha a wato ungwayan talaki na wannan kuma shine darasinmu na 29 mun yi hutu mun tsaya a darasi da 28 wannan shine darasinmu na 29 a cikin suratul baqara sura ta 2 ta alqur'ani mai girma a jerin musafi na rubutun alqur'ani da aka rubuta wannan ita ce sura ta 2 sannan kuma mun tsaya a ƙarshen aya ta 126 daidai a yau in Allah ya yarda zamu tashi farkon aya ta 127 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci a cikin abin da zamu karanta isa mu karanta daidai mu aiki da daidai da abin da yake kuskure ne Allah ya kare mu daga wadawa cikin sa على رحمة الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id wato ka ambata wa mutane ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wawu lafafi tunda ana magana ne akan abubuwa daban-daban musamman abin da ya shafi annabi Ibrahim tsakanin sa da ubangijin sa to sai Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahima kuma ka ambata wa mutane wato dangane da annabi Ibrahim lokacin da yarfa'u Ibrahim alqawa'id lokacin da annabi Ibrahim yake assasa ginin Ka'aba wato yake gina Ka'aba wato yake assasa ginin dakin Ka'aba shine minal bayt annabi Ibrahim wa Isma'il da shi da ɗansa annabi Isma'il suna aiki tare bayan suna assasa ginin Ka'aba suna gina ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hore musu sai suke cewa kuma rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karba daga gare mu ka karbi wannan aiki da muke yi na ibada innaka antas samiul alim lalle kai wato sami'un ne mai ji ne alimun kuma masani kaga annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il alayhi salam wato suna tare suna wani aiki na alkhairi aikin nan kuma babba daga cikin aikin wato manya-manyan ayyuka na alkhairi ku duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya jira daga Makka zuwa Madina farkon abin da ya fara yi yana isa Madina ko masauki bai isa ba me yayi wato masallaci dan a san muhimmancin masallaci a cikin addinin musulunci domin a masallaci ne duk wani aiki na ibada na jagorancin al'umma anan ya fara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a masallaci yake hukunci a masallaci yake karantarwa a masallaci yake taimakawa a masallaci ake yin shawara tsakaninsa da sahabbai duk wani aikin alkhairi a masallaci shine biro na farko na musulunci kun gane ko shi yasa albarkar da ke cikin masallaci tana da yawa ya kasance har ma Allah ya ce man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin masallaci to zai kasance cikin aminci duk wani tsoro kuma ka gwada ko da yaki yake a cikin ƙasa wallahi kana cikin masallaci zai ka tuka samu nutsuwa wannan abun ya wato na ƙara gane shi na ƙara nutsuwa da zuciyata man dakalahu kana amina lokacin da na kasance ina Libya ana tsakiyar yaki muka je Libya karatu Demil Kans shekara 2015 lokacin da muka je a lokacin ana yaki amma duk yadda kake cikin tsoro wallahi in kana cikin masallaci zaka ji komai ana yi amma kana nutsa kana karatu ba hankalinka baya tashi saboda Allah subhanahu wataala ya sanya nutsuwa a cikin masallaci kuma ga ladan da ke cikin masallaci mutumin da ya zo masallaci wato da alwalarsa ba abin da ya fito da shi daga gida sai dan sallah kun gane ko Allah subhanahu wataala zai sanya mala'iku su yi masa salati salatin nan na mala'iku shine su dinga cewa Allah ka gafarta masa Allah ka masa kuma ba za a daina mai wannan addu'o'i ba har sai ya fita daga masallacin nan ko kuma yawar alwalarsa ta warware mutukar bai cutar da wani ba ko alwalarsa ba ta warware ba za a yi masa addu'a kaga lalle masallaci yana da kima yana da falala to shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam abul anbiya kun gane ko baban annaba ga baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa shi ne mutum na farko wanda ya assasa ginin Ka'aba shi ne Allah yake ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ake cewa ya tunatar ya gayawa al'ummarsa lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance yana assasa ginin Ka'aba tare da ɗansa annabi Isma'il alaihi salam anan ne ake koyar da mu cewa idan za ka aikin alkhairi ka dinga kokarin kana janyo iyalinka a ciki yi kokarin ka jawo ɗanka ka nuna masa irin aikinka na alkhairi domin idan ba ka nan shi ma ya aikata shi kun gane ko shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wa'inda kuka yi imani to ku samar da kawunanku da iyalanku daga wuta to ta irin wannan hanyar ce za ka yi aikin alkhairi kar ka duba ɗanka ƙarami yanzu kana ganin yaro ɗan shekara 5-6 kana aikin alkhairi kana janyo shi yana mai tasiri yana yin recording ɗin shaka yana kiyaye shi duk ran da baka nan zai yi kokari ya aikata shi shi yasa wani bawan Allah aka samu duk lokacin da ya baki sai ya janyo ɗansa ya dinga nuna masa irin abin da yake wa baki na tarfa da karamci da sauransu tun yana ɗan shekara 7 yaran ake yi a gabansa wata rana sai baki suka zo uban bayanan sai ya ce su jira shi duk abin da uban na yake ma wato bakinsa haka wannan yaro wanda bai kai shekara 10 ba sai da yawa wayannan baki na mahaifinsa ko da uban yake zuwa ya tara komai da yake yi wa bako wannan yaro karami ya yi kaga wannan menene shi ne tasirin wato kirawo ɗanka duk lokacin da za ka yi wani aikin alkhairi ya yi ka dinga yi yana gani don shi ma ya kwaikwaya kun gane ko shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da zai assasa ginin Ka'aba sai ya jawo ɗansa annabi Isma'il alaihi salam domin in kuka dubi karantarwa annabawa duka ayyukan da za su yi na alkhairi sai kaga sun janyo na kusa da su ƴaƴansu ne ko kuma mutanen da suka yi imani da su ba dan komai ba duk mutumin da ya koyi aikin alkhairi wato ta sanadiyarka to in ya aikata wannan aikin alkhairin kai ma za a rubuta maka lada kwatankwacin ladan da aka bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa man dalla alal khair falahu mithla ajri fa'il duk wanda ya nuni a bisa wani aikin alkhairi to yana da ladan kwatankwacin wanda ya koya in an bashi lada 100 kai ma za a baka 100 duk mutumin da ka koya wa Fatiha ya iya ta duk sallar da zai guda wato raka'a 17 a rana kun gane ko so 17 ko alal aqal in ma bai ayi nafila ba to ladan nan da za a bashi na wannan karatun Fatiha kai ma sai an baka to kaga alkhairi ne cikin karantar da iyalinka da sauran al'umma yasa duk mutumin da Allah ya hore masa wani basira wato ta abin aikin alkhairi to kai ya je yayi shi kadan yayi kokari ya koya mun ga Annabi Ibrahim alayhi salam ya janyo ɗansa Annabi Ismail suna assasa ginin Ka'aba wato alqawaid shine abin da ake cewa foundation farkon tushen abu to su'an Annabi Ibrahim alayhi salam shine wanda ya fara assasa ginin Ka'aba sannan kuma ya janyo ɗansa suke wato wannan gina in ba kuma ce ba a baya ai mun karanta cewa wa can wato ayoyin da muka karanta na ƙarshe lokacin da Allah subhanahu wataala yake ba mu labari wa idh qala ibrahimu li abi wa idh qala ibrahimu rabbahu ko wa idh qala ibrahima rabbi ja'al hadha albalad am wato ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim ko ka ambata wa mutanenka lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa wato ya ubangiji ka sanya wannan fili ya zamto ne gari wanda yake amintacce dama Annabi Ibrahim yayi wa garin Makka addu'a ko ba haka ba Allah kuma ya karba ya sa mata albarka to haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi wa garin Madina addu'a Allah subhanahu wataala ya sanya wa garin Madina albarka to anan abu na gaba da zamu fahimta bayan Annabi Ibrahim alayhi salam da shi da kansa Annabi Isma'il suna aikin wato ginin Ka'aba to duk da haka kun ga suna aikata aikin alkhairi aiki ne wanda yake na lada ko ba haka ba domin Allah subhanahu wataala a harshe ko mu ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina ma Allah masallaci guda Allah zai gina masa ne gida aljanna to ku duba aikin gina masallaci aiki ne ne babba wanda zai sabbaba maka me samun aljanna amma Annabi Ibrahim tare da cewa annabi ne yana daga cikin ulul azmi minar rusul sannan yana cikin khalilullah su bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da wannan matsayi badai ake cewa da Hausa kun gane ko wato masoyi na musamman wanda babu kamar sa Allah bai so wani kamar yadda ya so Annabi Ibrahim ba da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine badai to Annabi Ibrahim bada dan Allah ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada dan Allah amma tare da haka gashi aikin gina masallaci yake da shi da kansa amma ba su yi shiru suna ruduwa da aikin su na alkhairi ba kasa mu ne yanzu da kuma mutum ya samu yayi wata nafila ko yayi wata sadaka ko yayi wani taimako sai ya rubuye ce shi na Allah ne sai ya ga mana kababa kamar yana bin Allah bashi ko ba haka bane ba kuma yana ganin dole Allah subhanahu wataala ya biya shi ko ba haka muke ba mu ga haka mu gaskiya in kai wani aikin alkhairi sai ka ji ka rubu ka samu wani karfin cewa kai fa na kusa da Allah ne dole Allah ya maka to Annabi Ibrahim da Annabi Ismail ba su rubu da ayyukan su ba sai suka dinga cewa rabbana taqabbal minna ya Allah ka karba daga gare mu ka karba daga gare mu bayan an yi aikin alkhairi kuma suna marerice ma Allah subhanahu wataala suna cewa rabbana taqabbal minna suka kira Allah da sunan nan da Allah yake so a roke shi da shi rabbana domin kalma ta ar-rabbu tana nuna iko da mulki da sarrafa abu kun gane ko at-tadbir Allah shike jujjuya komai yadda yake so jujjuya yana nuna karfin mulki na ubangiji subhanahu wataala shi yasa ga annabawa yawanci da ar-rabb suke da Allah suke roƙan Allah domin Allah yana biyan bukata an ka kira shi da ar-rabb majibancin labari mai jujjuya al'amura isasshe kun gane ko suke roƙan Allah ku duba kissan nan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana dangane da mutumin nan da yake halin balaguro ash'as agbara ko ba haka ba yamuddu yadayhi ila as-sama yaqulu ya rabbi ya rabbi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa guzziya bil haram fa anna yustajabu lahu gashi ya cika sharuda guda hudu na karba addu'a yana cikin matsi wanda yake cikin matsi amma yujibul mutarra idha da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa a ilahum ma Allah wake yayi damuwa idan mutun ya shiga damuwa ba Allah ba Allah kada yake yayiwa to yana cikin damuwa sababi ne na amsa addu'ar wanda yake cikin damuwa abu na biyu gashi ash'asu a gabara mun gane ko sannan kuma ya muddu yadayhi ila samaa ya daga hannunsa zuwa ga sama sannan kuma yana cewa ya rabbu ya rabbu mun gani dukka yana roƙon Allah da ar-rabbu irin addu'ar annabawa ko ba haka ba to amma me ya hana karba addu'ar sa saboda abincinsa haram abin shan sa haram kuma an ciyar da shi da abin da yake haram wasu malamai suka ce to ta yaya za a ce an ciyar da shi da haram ai ba laifin sa bane sai suka ce a'a bi amali ghairi da girman sa ya san wani barawo ya san wani mutuci ne ya san wani azzalimi ne sai ya dinga kawo mai kudin sa na zalunci da yayi na sata da yayi yana bashi yana ci to wannan abin da ake baka ka san haramun ne kana ci to shi ma yana sabbaba maka ki amsa maka addu'a ngane ko haka Sheikh Ibn Uthaymeen ya fassara hadisi yace bi amali gairi mun gane ko to wannan kenan kun ga annabawa ba sa roƙuwa da aikin su na alkhairi yad'unana ragaban wa rahba suna roƙon Allah suna masu tsoro suna kuma masu kwaɗayi haka ake son bawa ya zama bainal khawfi war raja' tsakanin kwaɗayin rahama Allah da kuma me wato tsoron azabar Allah kana tsoron Allah ya karba ko bai karba ba amma kana aikin alkhairi kana ganin kukun biya Allah ku kuke jira me zaka ka biya Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai shiga aljanna sai da rahama Allah aikin ka sai saka shiga aljanna sai sahabbai suka ce walau anta ya rasulullah ko da kai ya ma'aikin Allah sai ce walau ana yace illa taghammadani rahmatuka au kama qala alaihi salatu wasallam yace ko da ni sai dai ni rahama Allah ta lullube ngani kowa kanka rudu da aikin ka wato shine zakai Allah ya wato to me duk abin da Allah ka yi maka da me ka biya shi idanuwa da Allah ya baka hanci da Allah ya baka ke shakar iska in Allah ya dode ta gaba daya baka shakar iska ba mutuwa zakai ba to me kai zaka biya Allah sai dai ka bautata ma Allah kana me wato tsoron cewa Allah ya karba sannan kana me kaunar Allah kana me fatar Allah subhanahu wata'ala ya karba haka ake son bawa ya zanto tsakanin kwaɗayin rahama Allah da tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mu dace shine annabi Ibrahim alaihi salam da shi da ɗansa suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lalle Allah kai as-sami'u ne mai ji ne al-alim kuma masani anan akwai abin da zamu fahimta guda biyu lokacin da mai addu'a yake addu'a ya tabbatar da yaqini sai Allah ya amsa masa yaqini shine ka tabbatar Allah yana jin ka mun gane ko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun lokacin da kake addu'a kakka zama marakkani ka zanto mai wasa ka zanto kai kana addu'a baka damu ba ka bada hankalinka ka bada zuciyarka ka tattara zuciyarka zuwa ga Allah subhanahu wataala kai yaqinin kuma Allah yana saurare mun gane ko shi yasa suka ce innaka sami'u du'a innaka sami'u al-alim ko rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u al-alim lalle kai mai ji ne kuma wato mai karba ne ko ba haka ba wato innaka antas sami'u al-alim kai mai ji ne kuma masani ka san ni mabukaci ne ka san ina da bukata a gare ka ka san da kai na dogara ka san kuma ina neman ka amsa mun wannan shike sa sai Allah subhanahu wataala ya amsa maka addu'arka domin shi Allah yana so ka roke shi ya baka sabanin wani halitta Allah duk yadda Allah ya bashi dukiya da matsayi da wato abinda Allah ya bashi wata rana baya son a roke shi shi ko Allah so yake ko da yaushe a roke shi domin cikin roƙon Allah akwai ibada kana bautata ma Allah rashin roƙon Allah yana nuna baka bukata a gurin Allah kuma laifi ne babba Allah ya mana tsari sai Allah subhanahu wataala ya ce
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا
نعم
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
نعم الله سبحانه وتعالى يتجب دبا ملاباري قصة عن نبي إبراهيم عليه السلام لننسى نبي إبراهيم عليه السلام لننسى وتستطيع ربنا يا أبن جمه اجعلنا مسلمين waj'alna muslimai ka sanya mu daga cikin muslimai amma anan abinda take nufi da kafin su wannan addu'a su ba muslimai bane a su muslimai ne Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci ku ji fa annaban Allah su suke roƙan cewa Allah ya tabbatar da su ne akan addinin musulunci kenan annabi Ibrahim ya ce rabbana waj'alna muslimai ya ubangiji ka sanya mu daga cikin wato tabbatattu a cikin addinin ka na musulunci wato rabb waj'alna muslimaini laka kenan masu miƙa wuya masu tabbata gare ka wato a cikin addinin musulunci mun gane ko gare ka wa min zurriyatina haka nan ya ubangiji ka tabbatar da wato ka sanya daga cikin zuriyar ummatan muslimata wato al'umma wacce take musulma mai miƙa wuya zuwa gare kenan kakka sanya zuriyar mu ta zamto kafir wannan ke nuna dukkanin annabawa musulmai ne sannan zuriyar su waɗanda suka yarda da su su ma musulmai ne domin babu wani addini a gurin Allah face sai mai addinin musulunci inna ad-dina 'inda Allahi al-islam annabi ibrahim ya ce min zuriyatina ummatan muslima ya Allah ka sanya daga cikin mu wato zuriyar mu al'umma musulma ka zamto mabiya gare ka laka kenan zuwa gare ka wa arina manasikana ya ubangiji kuma ka nuna mana manasikana wato ayyukan mu wanda zamu yi na aikin haji idan bayan an gina Ka'aba akwai ayyukan da ake a cikinta ne ake zuwa ayi ziyarar dakin Allah ko walillahi 'alan nasu hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ko ba haka ba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka ko ba haka ba to shine annabi ibrahim alayhi salam yake roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya daga cikin jama'ar da za su to a zuriyarsa wato a samu musulmai waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko wa arina manasikana ai arina din nan wa allimna ka sanar da mu ka karantar da mu manasikana wato yadda zamu yi maka ibada ta aikin haji mun gane ko yadda zamu bautata maka ko kuma yadda zamu aikin haji domin aikin haji ayyuka ne masu yawa akwai yanka akwai jifa akwai wato salloli a cikin ta ko ba haka ba akwai tsayuwar arfa akwai ne tawaful ifada akwai abinna safa bainal wato safa abinna as-sa'i bainas safa wal marwa ko ba haka ba duka waɗannan ayyuka ne daga cikin aikin haji to shine wa arina manasikana ya ubangiji ka nuna mana yadda zamu yi wato ayyukan mu na ibada dangane da wannan daki naka da muka assasa muka gina mun gane ko shine abinda annabi ibrahim alayhi salam ya roka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yace watuba alaina kuma ya Allah ka karbi tuban mu ngane ko watuba alaina ya Allah ka karbi tuban mu innaka anta at-tawwab lalle kai ne wanda kake mai yawan karbar tuba ngane ko ai kasirut tauba ar-rahim kuma lalle kai mai jin kai mai tausayi ne ngane ko wannan shine abin da annabi ibrahim ya faɗa kun gane ko ya roki Allah subhanahu wataala ya karba aikin da yake bayan ya gama wannan aiki na ginin Ka'aba sannan kuma yace wa arina manasikana kun gane ko wato ya Allah ka nuna mana wato guraren ibadar ka a cikin wannan daki da me ya kamata ni domin kissa ta abin da ya shafi aikin haji dole sai ka karanta tarihi na annabi ibrahim alayhi salam sannan zaka san wa'ansu abubuwa menene asalin sa'i bainas safa wal marwa
menene asalin wato ruwan zamzam kaga duka wannan kisso shine na annabi ibrahim alayhi salam menene asalin wato yin sallah akan maqamu ibrahim me maqamu ibrahim duka sai kaga duk a cikin wato aikin haji zaka san wayannan abubuwa dole kenan yana bukatar sai ka san wato tarihi na annabi ibrahim alayhi salam musamman idan ka tafi suratul hajj Sheikh Muhammad Amir Shaqiqi yayi bayani mai tsayi dangane da abin da shafi aikin haji wato wanda yake mai yawa domin rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar inga maqam Ibrahim inda annabi Ibrahim alayhi salam ya taka lokacin da yake ginin Ka'aba gini yayi tsayi ba zai iya kaiwa gare shi ba sai ya taka gurin nan ta wajen gurin dutsen nan da annabi Ibrahim alayhi salam ya taka yayi ci gaba da ginin Ka'aba sai ya zamto ibada idan ka zo kai wato tawafi to akwai raka'a biyu da ake yi ko ba haka ba to sai aka ce wannan guri ya zamto gurin ibada daidai inda annabi ibrahim alayhi salam ya taka ka je ka sallaci raka'a sai zama ibada inda wancan a wancan karatu mun karanto kissa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce wattakhadhu ko wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ko niki gurin da annabi ibrahim alayhi salam ya tsayu gurin yin sallah kun gane ko to wannan gurin da annabi ibrahim alayhi salam kafin a rike shi gurin yin sallah sayyidina umar Allah ya kara masa yadda shine ya bawo yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dai mun rike wannan maqami ibrahim din wato gurin yin sallah gurin da annabi ibrahim alayhi salam ya taka yake ci gaba da ginin ka'aba sai Allah subhanahu wataala ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla to ku rike gurin nan da annabi ibrahim alayhi salam ya taka gurin yin sallah an ce dutse ne ko mu ce bulo ne ko burgi kun gane ko annabi ibrahim ya taka amma sai alamun sahun kafarsa suka bayyana wannan na daga cikin mu'jiza ta annabawa an suka taka abu wanda yake mai tauri sai alamar sahun su ya fito kun gane ko sabanin mu ga magari sai dai mun taka gurin da yake da yashi ko rairayi sannan a ga sahun kafa amma shi annabi ibrahim alayhi salam wato tsandauri dutse ne ko kace burgi ko kace bulo shi ya taka sannan sahun kafa sai bayyana to kun ga duka wannan yana nuna cewa annabi ibrahim alayhi salam wato annabi ne manzo wanda yake mai girman daraja a gurin Allah subhanahu wataala shine yake cewa wa arina manasikana ya ubangiji wato ka nuna mana wato guraren wato ibada wato guraren da zamu bautata maka a aikin haji ko kuma dukkanin abin da kake bukata na ibada da abunta ta maka ya Allah ka nuna mana shi Allah subhanahu wataala kuma ya sanar da su kenan kaga annabawan Allah suna karbar ibada a gurin wa Allah subhanahu wataala ko ta kai tsaye tsakanin su da Allah ko kuma Allah ya aika mala'ika jibrilu ya sanar da su ga yadda za a to in dai har ya kasance annabawa suna neman Allah ya sanar da su batsayin ibada a karan kansu sai Allah ya sanar da su ya za su to kai waye kai da zaka ga abin da ya kamata kai ba ta da koyarwa annabawa ba ba ta da ka bari ka karba addinin ka gurin al'aya wato Allah da annabinsa ba kaga min ba da aula kai daban da baka da wato alaka ta kusa tsakaninka da Allah ta karbo sako kai ya kamata ka bibiya zaka addini a gurin wanda Allah ya ce a bibiya addini a gurin su shine annaba ko ba haka ba kuna ganin su ma ba sa aikata aiki sai sun ce Allah ya sanar da su ba sa duba ra'ayin su su yi ibada sai sun ce Allah ya nuna musu ya za su to kai kuma kai ma ya kamata ka bari ka koyi aikin ka wato a gurin annabin da aka turo maka ko ba haka ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya so ya koyi sallah sai ya hau minbarin sa mai albarka yace me sallu kama ra'aytumuni usalli ya salla raka'a biyu yace ku yi sallah yace kuka ga ina ni aka zo aikin haji yayi aikin haji yace ga yadda za a yi yace khudhu anni manasikakum ku karba ku riki aikin hajin ku daga guri na duk abin da kuka ga na aikata ku yi kokari ku aikata kun gani annabi ibrahim alayhi salam shi ma ta ya Allah ya nuna masa manzan Allah kuma ya aikata a gaban sahabbai yace ku zu anni manasikakum ku riƙe aikin hajjin ku daga gurina kenan babu wani da zai yi aikin alkhairi dukkansa in dai ba koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ka ce tana da kyau in dai aiki bai dace da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba so kakka ganshi yana da kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ka son Allah ya fi ka biyayya ga Allah amma yana bari Allah ya ce yayi sannan yi sahabbai haka ba sa aikatawa sai sun koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jiran ya annabi zai su aikata in ba su gane ba su tambaya to kai ma haka ya kamata ka zo ka zamo haka ake so dukkanin bawa na gari ya koyi ibadarsa a gurin Allah subhanahu wataala tare da haka annabi Ibrahim alaihi salam sannan yake cewa kuma wa tuba alaina ya Allah ka kafi tuban kaga tuba zuwa ga Allah abu ne wanda yake ana son sa domin Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba yana son kuma masu yawan santi Allah da ya halice mu ba so yake ya azabtar da mu ba so yake mu tuba zuwa gare shi domin dukkanin mu masu sako kullubun adam khata wa kaybul khata'in at-tawwabun dukkanin dan adam mai kuskure ne mai laifi ne amma wanda yake mafi alkhairi shine mai yawan tuba mai kuma zuwa ga Allah kuma idan mun tuba Allah zai kafarta mana ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wanda kuka imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take ta gaskiya ba tuba ta ƙarya ba ba tuba na muzuru ba yau kai gobe ka ce ka tuba kuma gobe ka koma kun gane ko ana so ayi tuba na gaskiya Allah ya ba mu kun tuba tawbatan nasuha sannan annabi Ibrahim alaihi salam baya cewa tuba alaina ya Allah ka karbi tuban mu sai ya ce kuma yayi wa Allah kirari ya jinjina ma Allah subhanahu wataala da cewa innaka antat tawwabur rahim lalle kai Allah mai yawan karbar tuba ne sannan kuma mai yawan jin kai ne mai tausayi ne kaga tausayin nasa ne ma yasa yake son mai bayan sa su tuba kun gane ko tausayin ne na Allah yasa yake karbar tuba kun gane ko domin hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna tausayin da Allah ke da shi yafi wato tausayin da mahaifiya take ma danta cikin tausayin Allah 100 aka ciro guda daya aka rubuta aka raba wa duk duniya to taya zaka kaga wato tausayin Allah bai da iya ko ba haka ba duk wani tausayi da ka sani da jin kai to cikin na Allah 100 ne aka ciro guda daya aka raba wa duniya gabaki daya haka hadisi ya nuna a cikin wato wato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ingantacce to kaga duk tausayin da ka gani na uwa akan danta da duk tausayin da tausayi akan wanda ya tausayawa to Allah subhanahu wataala shine mafificin mai tausayi domin innaka antat tawwabur rahim lalle kai wato mai yawan karbar tuba ne kuma mai tausayi ne Allah ya samu daga cikin waɗanda Allah zai tausayawa Allah ya samu daga cikin wanda Allah zai karbi tuban su na'am sai Allah subhanahu wataala ce
rabbana wa ba'ath fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
نعم النبي إبراهيم عليه السلام يتشق بدر رقم الله نقول أبو الأنبياء yace rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasula ko ya Allah ka tayar da wani manzo daga cikin su susuwa larabawan makkaje ake magana kaga wato samun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin addu'a ta annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim yace rabbana wa ba'ath fihim rasula ya ubangiji ka tayar daga cikin su manzo minhum daga cikin su ko ba haka ba yatsulu alaihim ayatika wanda yake zai dinga karanta ayoyinka wayuallimuhumul kitab kuma yake wanda zai sanar da su wato littafinka shine alqur'ani ko wal hikmata da kuma sunnoni na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam fassara alqur'ani hikima kenan duk inda kaga alkitab ya zo da alquran wal hikma suka ce to al hikma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam domin ita take fassara alquran to annabi Ibrahim ya roki Allah subhanahu wataala ya tayar da manzon Allah cikin wato wato Larabawa wato na Makka ya yi musu baiwa da samun manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin su wanda zai zo da littafin sa alqur'ani wato yana karanta musu shine ya tulu alaihim ayatuka wanda zai dinga karanta musu zai dinga karanta musu ayoyinka wa yuallimuhumul kitab sannan yana karantar da su littafin duk abin da ya faru na hukunci sai Allah ya saukar da aya manzo Allah ya bayyana musu me take nufi aya ko ba haka ba ko kuma suna da cikin wata matsala su yi tambaya sai Allah ya saukar da aya annabi ya musu bayani wa yasalunaka an mahid قل هو عدم فاعتزل النساء في المحيط ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك ماذا ينفقون قل الأف وبعكبا سنة كمبيك دنجل لكذا الله سوكت دعايا عبادة أمسا أكم ونعب توشيني عن نبي إبراهيم عليه السلام يا روك الله يتدع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكتكين واتو ستسأل الله ربعنا مكة قرن شاوة kuma Allah ya amsa ya fitar ko ba haka ba yace wato ya tulu alaihi daga cikin sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamto yana ne ya tulu alaihi ma ayatuka wato yana karanta musu ayoyinka da zaka bashi wanda zaka saukan masa wanda shine alqur'ani mai girma kun gane ko wa yuallimuhumul kitab duka wannan taukidi ne yana sanar da su yana koya musu littafi alqur'ani kenan da me zai koyar da su alqur'ani shine me wal hikma da sunnar sa sunnonin sa domin maganar da zai fito ta bakin sa wacce ba qur'ani ba na bayanin alqur'ani da shari'a da aikin da zai aikata da gaban sa da abin da za su aikata wanda zai tabbatar da su akai wanda bai hana su ba to shine sunna din shine hikma din da mun sunna ta manzon Allah tana daukan ma'ana guda a wajen malaman shari'a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da za ta fito daga bakin sa abin da sahabbai za su aikata yana raye bai hana su ba duka ana kiran su sunna mun gane ko to shine kuma wannan abubuwan zaka hada guda uku ya zamto fassara na alqur'ani mun gane ko aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar ganin da zai fada na bayanin addini duka la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyi ba ya kulli tasan zuciya duk abin da zai fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahyi mun gane ko bayanin alqur'ani da sunna shi yasa baka saka yi addini ba babu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ko kace zaka bautata ma Allah babu sunna ba hadisi wallahi ba Allah kake bautata ba shedan kake bautata ko dai ka bautata ma Allah ka yadda akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka kafirce ma Allah domin da ka kai sallah duk inda kace Allahu akbar ka shiga sallah to wallahi ka yi aiki da hadisi in ba kai imani da shi ba kuma to kaga ka kafirce ma sallan nan da kai saboda ba Allah ya ce ai ce in kawo sallah ka ce Allahu akbar ba ka kalli gabas kun gane ko Allah ya koyo waqimus salata ku tsaye da sallah to ya zaka kai tsaye da sallah ina sallar take ya zaka tsaye da ta nemo ta ka tsaye da ta kun gane ko kai ka taba ganin sallah eh aikata ta ake waye aikata ta aka gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yayi rukudi shine ya sujjada shine ya tsayuwa shine ya karanta fatiha ko ba haka ba duk cikin qur'ani da ne Allah ya ce in za ku yi sallah ku karanta fatiha ko ku karanta eh da Allah ya ce faqara umata yassara min alquran kaga ba fatiha aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma la salata liman lam yaqra bi fatiha alkitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha to da kai sallah kai kabbara harama waye ce kai qur'an ne ce akwai kabbara harama to kai dole sai ka ba hadisi ko kai ko ka zo mun gane ko da ka ci kansa qur'ani tayaya ka samu alqur'ani tayaya ka samu qur'ani yanzu da ka kace wanda yace shi qur'ani zalla zai bi to ya bashi qur'ani ai ina ya gano shi a kasuwa ya gani ya siya sato shi yayi to dai da tayaya dole akwai yadda aka samu qur'ani to yadda aka samu hadisan nan ta haka aka samu qur'ani in ko baka yadda da haka ba to shi ma qur'ani sai dai ka hakura da shi duk mun ba za ka imani da akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hanyar da aka yi aka samu alqur'ani shine aka samu in baka yadda da wannan hanyar ba to wallahi shi ma qur'ani baka yadda shi domin shi qur'ani tarawatif wani ya ji ga wani gane ya ji ga wani wani ya ji ga wani haƙi zuwa ga manzo Allah haka aka tabbatar da alqur'ani shi yasa an kana so ka zauna lafiya fa Allah da manzansa Allah ya ba mu ikon bin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala yake ci gaba da ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a Allah ya tayar da wani manzo wanda yake mai girman daraja manzo na musamman shine ya kawo shi na kira litta'zim kun gane ko rasulan manzo na musamman mai girman daraja shi yasa aka kira shi na kira wato daman na kira tana zuwa litta'zim kun gane ko dan a nuna girman shi anan al'amari wato tayar da wani manzo na musamman daga cikin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai dinga karanta musu ayoyinka kun gane ko kuma yana karantar da su alqur'ani mai girma sannan kuma da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wal hikma shine sunna ta manzo Allah bugu da kai wa yuzakkihim sannan kuma yana tsarkake su tsarkake su daga dukkanin datti na shirka daga dukkanin datti na wato in junan su domin yazo ya same su suna yakar junan su ko ba haka ba yazo ya same su akan wasu al'adu marasa kyau suna kashe ƴaƴa mata da ransu domin ba sa barin su su rayu kaga wannan ai dole a tsarkake su daga wannan in mace mutum wato ya mutu ƴaƴansa sai su gaji matansa iyayensu mata sai a raba su gado domin mace ba ta gado sai dai a gaje ta ta zama kayan gado duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya zo wato ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya tsarkake wato laraba daga wannan jahiliya kun gane ko ya tsarkake su daga datti na shirka ya tsarkake su daga datti na mu'amala wacce take mara kyau al'adun su na banza kun gane ko daga cikin su shine yaki akan dan abu da bai kai ya kawo ba kiyayya ga juna daga cikin su shine binne ƴaƴa mata da rai saboda wai gudun kar su ja musu abun kunya ko wahala kun gane ko wannan fa duk gata ne na musulunci kun gane ko to wai zaki ya tsarkake su da kin juna da manzon Allah ko ya zo mun ga tsarkakewa ko ba haka ba Allah ya ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta qulub ba allafta baina qulubi walakin Allah allafa baina qulubi ko ba haka ba Allah subhanahu wataala yazo ya hada tsakanin su ya sanya su suka so junan su kun gane ko wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi ko ba haka ba walakin Allah allafa bainahu Allah subhanahu wataala sai ya hada tsakanin zuciyoyin su suka so junan su wanda yake yakin ka akan abin da bai kawo ko ya kawo ba yana iya baka dukiyarsa ya baka dukiyarsa gaba daya sai ka yi amfani da ita yana iya saki mata ka aura yana iya raba wato gidansa na sama ya baka saman ya dauki kasa haka suka ansar suka yi wa muhajirun suka yi ta'akha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta'akha bainal muhajirin wal ansar ya hada su suka soju har a farkon musulunci daya ma na gadan daya kawai dan uwanka na maka zaka iya gadan sa kai dan madina dan madina zai iya gadan wato dan maka saboda fa kawai ɗan uwantaka ta musulunci a farkon musulunci haka suka yi gado wa juna sai da aka daga baya aka ce babu wanda zai gaji wani sai wanda yake da alaka da shi ta jini kun gane ko wannan duka yana nuna maka menene wai zakki ya tsarkake su duka wannan rigimar da rikicin da kin juna sai zanto babu shi ko ba haka ba sai suka zanto masoyan juna Allah ya siffanta su da cewa wayufiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa ɗaya daga cikin su zai fifita dan uwansa akan abin da shi ma yana da bukata kun gane ko mutum yana tsananin jin kishirwa amma zai dauki ruwa ya ba wa dan uwansa sai ya ce yafi bukata ci ya kisha ko da kishirwar za ta kashe shi wannan shine musulunci ke iya yin wannan musulunci ke iya haɗa tsakanin mutane su so junan su wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce ta sa sahabbai wato suka kaunaci suna suka taimaka wa junan su saboda me manzo Allah ya zo ya shiryar da su ya sa ya kawo musu abin da zai tsarkake su shine annabi Ibrahim alaihi salam yayi addu'a yace Allah ya ka sayar da wanda zai zamto wato daga cikin su wanda zai karanta musu ayoyinka ya karantar da su littafinka ya sanar da su sunnonin man annabi wato manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wai zaki mai tsarkake su duk wani abu wanda yake mara kyau ya koya musu dabi'u kyawawa yace ta haka ne yace duk mutumin da wato yayi saki fuska da dan uwansa yana da ladan sadaka kun gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau talqa antalqa akhaka biwajhin taliq ko biwajhin taliq kada ka raina kyakkyawa aiki ko yake ga yawa sahabbai duk wannan yana daga cikin me wai zakihi wato kada ka raina kyakkyawa aiki ko yaya yake ko da dan uwanka ne ka da shi akan hanya ka saka masa fisi kana da ladan sadaka kun gane ko shine ya nuna cewa ka ga yawa mutum magana mai dadi ta ma sadaka ce dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da su kyautata ma juna ya koya musu kula da makotaka ya koya musu haƙi dan uwanka akan dan uwanka ko ba haka ba duka wannan wai zakihin ke sai suka tashi suka zamto dabi'un su kyawawa kafin zuwan annabi da dabi'un su ba shi da kyau amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai zakihin wato ya kawo musu abin da zai tsarkake zukatan su ya tsarkake musu wato dabi'un su Allah subhanahu wataala yace innaka annabi Ibrahim alaihi salam ya jinjina ma Allah yace innaka antal azizul hakim lalle kai Allah al azizul mabuwayi ne ka gagaru kowa kun gane ko al hakim kuma gwani ne idan aka kawo kalma al azizu da al hakim tana bada ma'ana mai kyau Allah al azizul mabuwayi ko ba haka ba wanda yafi karfin kowa kuma al hakim kuma mai hikima amma Allah da wahala kaga ya ba wa dan adam irin wannan sifa Allah ya baka hikima kuma ya baka karfi a wayawanci sai ga Allah ya baka karfi amma kuma baka da wani sai ga mutumin gashi da karfi na duka na cinto na daga mutum yayi kokawa ya kada ko ba haka ba amma kuma bai da basira ko ba haka ba za a ganshi wani wawa haka gashi kasu wato babban kafo ne yana iya doke kowa amma kuma bai da tunani sai ga kuma wani Allah ya bashi tunani da hikima ya iya wato yin abu amma kuma bai da kan da ka ture shi sai ya fadi ko ba haka ba to shi Allah sifarsa al-azizu ne mai karfi ne mabuwayi ya gagar kowa kowa ba ya iya tinkarar Allah kuma al-hakimu gwani ne ya san inda ya dace sanya kaga sifofi ne guda biyu wanda Allah bai cika ba wa dan adam su ba kaga Allah ya baka karfi kuma ya baka da hikima a wani za ga gashi dan dako ne yana iya daukan buhu ne daukan haci kwano 40 ko 50 ko ba haka ba ko rogo ko ba haka ba ya iya daga duka amma kuma wallahi an ce yayi tunani ya kawo wani ci gaba ba zai iya shi anan Allah abin Allah subhanahu wataala ya bashi wato karfi amma bai bashi tunani wani kuma Allah ya bashi shegen wayo da dubara kun gane ko ya iya tunani yana da tunani mai kyau amma kuma bai da kai ko ba haka ba sai ana bi ana bin shi a baya ana kula da shi ko ba haka ba musamman shugabannin mu na kasashe Allah in da mai da yawa in ya baka shugabanci zai baka kana da tunani da sauransu iya jagoranci amma kuma dole sai an dibi matakan tsaro an dibi majiya karfi su dinga kula da kai ko ba haka ba da yawa wannan abubuwa yana faruwa to Allah shi al-azizu ne shi yasa Allah laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah kun gane ko to Allah al-aziz ne gwani ne kuma al-hakim kuma mai hikima wato al-aziz ne mabuwayi ne kuma al-hakim gwani Allah subhanahu wataala yace
waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وانين زيك عمتي واتو حنيا تأن نبي إبراهيم ko kuma babu wanda zai kyamaci hanya annabi ibrahim illa man safiha nafsa shi wanda ya waiwaitar da kansa wanda ya maida kansa wawa ya maida kansa sakare wanda ya maida kansa dole shi kadai zai kyamaci hanya annabi ibrahim alaihi salam wace hanya ce ta annabi ibrahim alaihi salam ita ce hanyar tauhidi hanyar addinin musulunci mun gane ko babu wanda zai ki hanya ta addinin musulunci sai wawa sai wanda yake hasararre sai wanda Allah subhanahu wataala wato ya ɗebe masa albarka shi kadai zai kyamaci addinin musulunci ta hanya annabi ibrahim me yasa aka kira ta millati ibrahim alaihi salam mun gane ko saboda hanya ce annabi ibrahim alaihi salam shine shugaban masu tauhidi annaba cikin annabawa da manzanni domin babu wanda yayi wato ya wahala akan tsaye da tauhidi a cikin annabawa kamar annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda alqur'ani ya nuna saboda dalilin wannan ne aka fada shi cikin wuta ba ko ba haka bane ba ya kirawo mutanansa ya kirawo wadda mahaifinsa cewa su zo su karba addinin Allah subhanahu wa ta'ala su barbauta gumaka ko ba haka ba ya nuna musu wannan aiki ne wato na hasara aiki ne wanda yake na marasa hankali ko ba haka ba yayi musu wa'azi daban-daban amma karshe me suka ce tunda ba hujja sai suka ce a kada shi cikin wuta aje a hurga shi cikin wuta ya kone gabaki daya shi yasa annabi ibrahim alaihi salam Allah yake ba mu labarin shi ne wato yake gaya mana dangane da addinin sa dinu hanifa ko ba haka ba addinin da ya karkace mu duk wani addini na ƙarya ya tafi zuwa da addini na gaskiya mun gane ko to shi yasa Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim wane ne ke kyamata wato wannan hanya ta annabi ibrahim alaihi salam ai la ahada kenan babu wanda zai kyamaci wato hanya ta annabi ibrahim ita ce hanya ta addinin musulunci illa man safiha nafsa sai wanda ya waiwaitar da kansa ko ya maida kansa wawa ko ya maida kansa sakare kun gane ko Allah ya ce wa laqad istafainahu hakika shi annabi ibrahim mun zabe shi kun gane ko wa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zabe shi a cikin gidan duniya muka zabe shi ya zamto me annabin Allah ko ba haka ba muka zabe shi ya zamto me ya zamto abul anbiya ko ba haka ba muka zabe shi ya zamto me eh ya zamto badai na Allah khalilullah wattakaba Allah ibrahima khalila kaga zabin da Allah ya masa yana da yawa ko ba haka ba to shine Allah ya ce wa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zabe shi a nan gidan duniya ya zamto annabi ya zamto badai ya zamto abul anbiya kun gane ko Allah ya ce to kuma gugu da kai wa innahu lalle shi annabi ibrahim alaihi salam fil akhirati arana lahira lamina salihin zai tashi yana cikin annabawa domin as-salihin idan kace innahu fil akhirati lamina salihin zai tashi cikin mutanen kirki kaga ai fasara bata yi ba ko ba haka ba min as-salihin yana daga cikin annabawan Allah domin al-kalmat salaha tana daukan kafin nubuwa kun gane ko shi yasa a wannan littafi da cikin as'ilatul qur'an majid wa ajwatiha da ya kawo tambaya akan wannan yace idan aka ce da kai fa in qila idan aka ce da kai ayyul madhi wa sharaf li ibrahim alayhi salatu wassalam wani irin yabo ne da daukaka da Allah subhanahu wataala yayi wa annabi ibrahim alayhi salam da yace wa innahu fil akhirati lamina salihin wani irin bayan an san annabi ibrahim khalilullah an san yana a cikin annabawan ma fa shi manzo ne ba a cikin manzan ma fa yana cikin ulul azm minar rusul ko ba haka ba annaba manzanni guda biyar da suka fi kowane wanda ake ce musu ulul azm minar rusul ko ba haka ba annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim alayhi salam annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam su biyar din nan babu kamar su sannan kuma shi yana cikin biyar din nan an ware wasu guda biyu manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma shi annabi Ibrahim su kadai ne bagadan Allah to kuma nan Allah ya ce yamina salihin to idan mai tambaya kamar an dawo da shi baya kenan ko domin matsayin annabi da manzo ya fi matsayin salihi ko ba haka ba to shine yake bada amsa ana yace ma alahu yace ma alahu min ash-sharaf ar-risalah wal kullah tare da cewa ina da wannan matsayi na wato daukaka ta manzanci da kuma kasancewar sakalilur rahman yace to kulna sai mu bada amsa mun gane ko yace qalal sajjaj daya daga cikin manyan malaman tafsiri yace al-murad bi qawlihi min as-salihin abinda Allah yake nufi da cewa annabi ibrahim alayhi salam yana daga cikin ranan lahira yana daga cikin salihai yace ai min al-faizin yana daga cikin waɗanda suke masu rabauta sun rabauta a gurin Allah ko ba haka ba domin duk irin raban da Allah yake bayarwa na matsayi ya bashi ko ba haka bane ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya wuce shi a matsayi ko ba haka ba domin shi Allah shi yafi so gabaki daya kun gane ko amma annabi ibrahim alaihi salam duk abin da Allah yake so yake wa bawa na ni'ima to ya same shi ku duba Allah ya ce wa idiftala ibrahim rabbu bi kalimati fa atammahu ko ba haka ba Allah da kansa yace ya jarrabe shi da wasu kalmomi kuma ya cika wa ibrahim allazi waffa Allah ya ba da sheda akan sa yace duk wani abu da Allah yace ya cika mun gane ko to shine abin da ake nufi ya cika wato ya zamto wanda yake ya ci nasara a cikin dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi mun gane ko shine abin da ake nufi ya ci nasara a dukkanin abin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi shine ake nufi da mina salihin kenan zai tashi cikin annabawa manya-manyan annabawa manzannin Allah mun gane ko yana anan duniya Allah ya sabe shi matsayin me ya zamto annabi manzo ya zamto badadai na Allah ko kuma a laran lahira zai tashi cikin me manyan annabawa wanda Allah subhanahu wataala ya daukaka su sai Allah ya ce
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
نعم الله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم يا عند الله سبحانه وتعالى يتشي أسلم النبي إبراهيم كنا سيتشي أسلمت لرب العالمين الله يتشي ميك ويا مسلم تاك إبراهيم سيتشي أسلمت لرب العالمين na miƙa wuya na musulunta zuwa ga ubangijin halittu kun gane ko kaga anan me yake nuna mutukar da'a ga Allah subhanahu wataala to wannan iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijin sa yace da shi ya miƙa wuya shine iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijin sa yace miƙa wuya ya kai annabi ibrahim musulunta zuwa ga ubangijin ka sai kawai yace qala sai yace aslamtu li rabbil alamin na mi kauya na musulunta zuwa ga ubangijin halittu to wannan iz qala lahu rabbuhu aslim tana da alaka da abin nan inda Allah subhanahu wataala yace me yace walaqad istafainahu fid dunya iz qala lahu rabbuhu aslim haqiqa mun zabe shi a nan duniya ya zanto me annabin Allah ko to iz qala lahu rabbu aslim yayin da muka ce musulunta mi kauya zuwa ga ubangijinka mun gane ko sai yace aslamtu li rabbil alamin na mi ka wuya zuwa ga ubangiji na musulunta to shine sai Allah ya ce walaqad istafaina dunya sai muka zabe shi a gidan duniya ya zamto me annabin Allah da mun sakamako a gurin Allah idan kai wa Allah da'a sai Allah ne ya daukaka ka Allah ya umarce shi kai tsaye Allah ya ce aslim iz qala lahu rabbu wa aslim yayin da ubangijin sa ya ce ya miƙa wuya zuwa ga ubangijin sa ya musulunta sai ya ce aslamtu li rabbil alamin ko ba haka ba to Allah ya ce walaqad istafaina kinan hakika mun zabe shi iz qala lahu rabbu aslim yayin da ubangijin sa ya ce ya musulunta ya miƙa wuya sai ya musulunta ya miƙa wuya zuwa ga ubangijin sa ubangijin halittu gabaki daya sai Allah ya ce to wato sai muka zabe shi ya zamto me annabi a nan gidan duniya sannan kuma ya tashi a ranar lahira wato cikin manzanni manya-manya annabi wanda yake babba sai Allah ya ce
wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din
na'am
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم muslimun.
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa wassa biha Ibrahim banihi, wato annabi Ibrahim alayhi salam, ai wa wassa biha, ko ba haka ba, yayi wasiha, yayi wasiya gawa bi hadin nan damir ya'udu ila milla. Kun gane ko wannan millar da muka fada wato hanya ta annabi Ibrahim, da Allah ya ce wa man yarghabu an millati Ibrahim, hanya ta musulunci wacce muka ce ta annabi Ibrahim, to ita ce wassa biha Ibrahimu bani. Annabi Ibrahim yayi wasici ga ƴaƴansa wannan bihadin damir ya'udu ila dinullah. Kun gane ko millatullah ai addinin musulunci. Annabi Ibrahim yayi wasiya da ita wannan hanya bani ƴaƴansa, wa Yaqub haka nan annabi Yaqub alayhi salam shi ma yayi wasiya da wannan hanya ta annabi Ibrahim, shine addinin musulunci ga ƴaƴansa. Ya suka yi wasiyar nan shine ya bani ya ko suka ce ya ku ƴaƴana, inna Allah astafa lakum ad-din, haƙiƙa Ubangiji Allah ya zaban muku addini. Wannan addini shine kuma addinin musulunci. To a hirdinku gargare ku, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku sake mutuwa ta zo muku ba ce sai kuna musulmai. Ku banzu ku riki wannan addini ku tabbata a kansa, kada ku bari mutuwa ta zo muku ba ce sai kuna ne musulmai. Kenan wasiya ga ƴaƴa, wato ga iyaye ga ƴaƴansu. Babu wasiyar da zaka yi wa ɗanka ta kai ya rike addinin sa ya tabbata akan addinin musulunci. Tace annabi Ibrahim alaihi salam yewa wato ƴaƴansa, wato da shi da annabi Yaqub alaihi salam suka yi ma ƴaƴansu, ko ba haka ba, sun ce musu kada ku bari wato mutuwa ta zo muku face kuna musu. To da yace falata mutunna illa wa antum muslimun, mun san cewa babu wanda mutuwarsa take hannunsa, ko ba haka ba, cewa kada ku sake ku mutu ba sai kuna musulmi. Ka san lokacin da za ka mutu? Babu wanda ya san lokacin da mutuwarsa za ta, ko ba haka ba. Shi yasa mallam ya ce fa in qila al mautu laysa fil wus'i al insan, mutuwa ba a hannun dan adam take ba, babu wanda ya san lokacin mutuwarsa, ko sai dai in ta zo ya ganta. Allah ya sa mu cika da imani, ba ta cikin hannunsa hatta tuslihu, hatta tusihu an yunha anhu, fallantana a inganta a cewa mutum kada ya bari lokacin mutuwarsa, ko ba haka ba, a umarce shi a ce kakka bari in mutuwarka ta zo ba ce kana cikin kaza, mutuwa ba hannunka take ba. Fa kaifa qala wala tamutunna illa wa antum muslimun, ta yaya Allah ya ce to kada ku bari ku mutuwa ta zo muku ba ce kuna musulmi. Qulna ma'anahu, mallam ya ce ma'anarsa shine isbutu alal islam. Annabi Ibrahim da annabi Yaquba ta suke ma'ayansu suna ana nufin ku tabbata akan musulunci. Isbitu alal islam, ku tabbata akan addinin musulunci. Hatta iza ja'ukumul maut, har sai in mutuwa in ta zo muku, lokacin da mutuwa za ta zo muku, mutu ala dinil islam, ku samto kun mutu akan addinin musulunci. Kenan kada ku rabu da addinin ku, ko ka ce barin dan taba shegantaka kaɗan, ko barin taba kafirci ko cirka kaɗan, kana cewa bari in taba a lokacin kuma sai mutuwa mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara, kafin ka dawo kuma shikenan ta wuce. To isbitu ala dinil islam, kada ku daga kafa ku ce bari ku aikata wani sako dan zuwa anjima zaka tuba, a tabbata akan addinin musulunci har wato mutuwa ta zo maka kana kan addinin musulunci, kakkaban musulunci shine abin da ake nufi. Sun musu wasiya akan addinin musulunci, haka kuma ake so duk uba na gari ya kasance yayi wa ɗansa wato wasiya kullun akan abin da yake na gari, ba abin da yake lala. Kun gane ko wala tamutunna illa wa antum muslimun, ku kasance wato kada ku kasance lalle ku bari mutuwa ta zo muku ka ce sai kuna akan addinin musulunci, wato kada ku tabbata akan addinin musulunci, kada ku wasa da addinin. Shine abin da annabawan nan annabi Ibrahim da annabi Yaquba suke gayawa wato ƴaƴansu, suke jan hankali zuwa gare su. Kaga wannan yake nuna mahimmancin wasici, kada ka dinga yawa sakaci ba kai wa ƴaƴanka wasiya, ka dinga musu nasiha kana tattara su, kana gaya musu ku kula da sallah, ku kula da addini, ku kula da karatu, ku kula da kaza, ku kula da zumunci, ku kula da biyayya ga Allah. ni din nan da kuke gani ba abin da zan tsina muku a gaban Allah ku ji tsoron Allah kana dora ɗayanka akan tsoron Allah to koda zaka mutu kai ka san ka nan kuma wallahi wannan abin zai musu tasiri duk wannan abin za su dinga tuna shi kaga ko idan suka yi zamto mutanen kirki kai ma zai maka amfani ko ba haka ba zai sai zamto ka samu me awwaladun salih yad'u lahu bayan ka mutu su kai maka addu'a kuma Allah yana gafarta maka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya mana rahama Allah ya sa mu kasance daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za su mutu akan addinin su na musulunci Allah ka tsare mu daga talala biya na barin addinin mu Allah ya sa mu mutu muna cikin musulmai Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin rayuwar mu duk bukatun mu na alkhairi kuma Allah ya biya mana Allah ya gafarta mana kurakuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.